أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحمهم بالأرض يرحمهم من بالسماء أنصتوا رحمكم الله. وأبرزه إلى رفقه akan basmala da hamdala da malam yayi mi bayani mun hadisan nan guda biyu din mun bayanin su ko hadisi wanda yake cewa kullu amrin zai bayar da lafiya bi bismillah fa huwa aqtahu wa fi riwayatin fa huwa aqtahu fi riwayatin fa azamu da ko kuma wanda yake cewa kullu amrin lafiya bi lam yuzafi bi alhamdulillah fa huwa aqtahu wa fi riwayatin fa huwa aqtahu fi riwayatin fa azamu. Mun yi duk bayanin wannan ko? Da an yi wannan. Mun yi bayanin ita kanta hamdala. Alhamdulillahi, ka gani? Tunda yake janibin Ubangiji ne mun bayani kan cewa wato wannan aldin ta istigraful jinsi ce. Wato duk jinsi na godiya ga Allah to ya tabbata ga Ubangiji. Ma'ana istigraful jinsi wato ma'ana al ya zama na wato mahallinta kullu za ta iya shiga in kullu za ta iya shiga to ta zama istigraful hamdi ai kullu alhamdi dukkan wani yabo da wata godiya ta tabbata daga domin al din nan tana da kala kala ce al din muna ta karanta al alhamdulillahi alladhi alhamdulillahi rabbil alamin kaza al al insanu al wahid din muna ta karanta al a cikin ko karatu ko a maganganun da muke yi to ita kanta al din nan kala kala ce ko duk da dai ba karatun nahawu muke ba amma ya kamata mu san wato al din kala kala ce wannan ta istigraful jinsi ce mun yi bayanin ta ran nan cewa ma'anarta duk kullu duk inda aka ce al kullu za ta iya shiga to ta zama ta istigraful jinsi ma'ana kullu alhamdi alhamdulillah ma'ana dukkan wani yabo domin a haka ma muke fassara shi da Hausa ko alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga Allah ma'ana kullu alhamdi to kuma akwai wato al ta ahadi akwai al ta lamhu sifa akwai kuma al lil hudur ta'riful hudur ma'ana al wajen kala shi da shi a cikin nahwu da istigraful jinsi akwai al lil ahadi akwai lil ta'limul hudur akwai lillahin sifa akwai allil galaba to duk wannan ce amma wannan wacce muka ce alhamdulillahi ta istigraful jinsi ce to mun yi bayanin wannan bayanin kuma wa abrazahu ko mun zo mun yi bayanin ma'anar ibraz Allah ya fitar da shi zuwa ga sararinsa ko ya fitar da shi Ubangiji tabaraka ta'ala ya fitar da mutum wato zuwa wannan sararin ya fito da shi fitowar da ba zai iya komawa ba shi aka ce ibrahim shi ne fitowa ce guda uku duk wanda aka ce an fito da shi da wannan kalma to ba zai koma ba kamar jinjirin da ya fito daga cikin mahaifiyarsa ba zai sake komawa ba ko wanda ya fito daga duniya ya tafi lahira ba zai sake dawowa ba daga lahira da kabari in an fita zuwa mahashar to ba za a sake dawowa ba shine wasu malamai suka ce ai akwai na hudu aka ce wanne ne yace aljanna idan mutum ya shiga aljanna ai ba zai fito ba wuta ce in ya shiga to zai iya fitowa in aka yi masa azaba daidai laifinsa to za a iya fito da shi ya shiga aljanna to waye sarahu ko wa ma ya sarahu to ubangiji wato da abin da ubangiji wato ya sauwake masa min rizki na daga arzikinsa wato su a nan abin da ake cewa arziki ya tare da halal da haram duk arziki ne na Allah ka gani duk ana kiransa haka sai dai kawai a wajen istimali ake bambantawa wannan halal ne arziki ne na halal wannan kuma arziki ne na haram wa'allamahu ma lam yakun ya'lam ko yasar kuma Ubangiji ya sanar da ɗan adam abin da da bai sani ba wato ya sanar da shi kamar kalmar shahada kaga da ai bai san kalmar shahada ba amma Allah ya sanar da shi cewa ga kalmar da za a cikin musulunci ya sanar da shi wani kaulin aka ce wa Allah mahu malam ku ya alam ya karantar da shi al-ilmun nazari wato shi ilimi wanda yake za a yi istidrakin abubuwa na gani wani kaulin aka ce a'a na ilimi ake magana ilmun daruri ilimi na larura wanda yake dole sai ka san shi ko kuma dole kana kai tare da shi kamar ubangiji ya sanar da dan adam ɗanɗano ya sanar da kai wannan ka ɗanɗana mai zaƙi ne wannan kuma ka ɗanɗana mai ɗaci ne wannan ka ɗanɗana mai tsami ne wannan ka ɗanɗana mai barci ne wannan a ilimi ne ba gare ba wanda zai sanar da kai wannan sai Allah saboda hikimarsa ce ta sa harshenka duk zai iya bambance wa'annan abubuwan harshe ɗaya ne amma duk zai bambance in ka taɓa wannan sai ka ji zaƙi in ka cire shi ka taɓa wancan sai ka ji ɗaci in ka cire ka taɓa wancan sai ka ji tsami in banda Allah zai maka wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala aka ce to wannan ilimin kuma ya hore maka shaƙa ka shaƙi wannan ka ji ƙanshi nafsin wannan nafsin wannan hancin shi zai shaƙi wani abu kuma ya ji wari inda ka shaƙi wani ka ji ƙanshi to daga nan ko za ka shaƙi wani ka ji wari duk a hanya ɗaya in ban da Allah ba zai maka wannan to haka nan kuma ya halartar mana da ni'imarsa ji za mu ji abu mu tantance mai kyau ne ko mara kyau ka ji mutum in ya yabe ka ka ji yabo ne in ya zage ka ka ji zagin ka ne in ilimi ne ka san ilimi ne in wasa ne ka san wasa ne ya bambance maka tsakanin magana da dariya ka gani to duk banda Allah zai maka wannan haka nan gani za ka gani ka ware wannan dan adam ne wannan dabba ne wannan mace ce wannan namiji ne duk da ni'imar gani Allah ya maka shi haka nan ya maka wato ya maka baiwa ta shafawa ka shafa wani abu ka ji kaushi ka shafa wani abu ka ji laushi ka shafa wani abu ka ji zafi a hannunka ka shafa wani ka ji sanyi kuma duk da hannu ɗaya duk za ka yi amma Allah ya sanar da kai cewa ya ɗura maka ilimin a ƙwaƙwalwarka da za ka iya bambance waɗannan abubuwan da ka ji na sanyi ka san wannan sanyi ne Allah ya sa maka shi idan ka ji zafi Allah ya sa maka ka san wato ka yi ihsasin cewa wannan wato zafi ne kuma Allah ya sa maka yunwa ita ma ni'ima ce dan da ba yunwa ba za a san koshi ba in ba yunwa ba za a san koshi ba ai yunwa ce take sa a san a ci abinci a koshi in Allah ya sa maka in bai sa maka yunwa ba ya za ka yi ka san kana buƙatar abinci ba za ka san kana buƙatar abinci ba saboda haka Allah ya sa maka yunwa ita ma ni'ima ce ba ƙarama ba ka ji kana da buƙatar abinci kuma ya sa maka ƙoshi yadda in ka ƙoshi ka ji ka ƙoshi duk wannan hikima ce ta Ubangiji kuma ya bambance maka tsakanin cin abinci da shan ruwa ka ji kana jin yunwa ka ji kana jin ƙishirwa kuma duk ta hanya ɗaya duk za ka san to wannan duk ilimi ne Allah tabaraka wa ta'ala da ni'ima wacce ya wa ɗan adam wanda babu wani wanda zai wa ɗan adam wannan in ba Ubangiji ba wa kana fadlullahi alayka azima kai dan adam fa kai dan adam falalla Allah tana da girma a wajenka akwai falalla Ubangiji akan gadiya domin duk wa'annan abubuwan da aka lissafa Allah ne ya maka su ba wani ne ya maka su ba kuma ba wani lada ka biya shi ba ya maka ka ba shi wani lada ba wani lada yasa ce falalla Allah tana da yawa akan ka saboda ya yi maka baye-baye masu yawa kuma baye-bayen nan da ya baka baye-bayen wani baye-bayen a duniya za ka same su idan kai imani kuma wasu a lahira za ka same shi kuma Allah ya yi maka baiwa babban baiwa ya samar da kai daga babu ai da babu kai Allah ya samar da kai daga babu kuma da ya samar da ka kai babin sai yi ka ɗan adam bai yi ka dabba ba bai yi ka wani ƙwaro ba bai yi ka wani itace ba, bai yi ka wani dutse ba, sai ya yi ka halittar da ita ce Ubangiji ya fi so, shi ne ya yi ka ɗan adam. Domin ya ce ya girmama ɗan adam, to duk wannan yana daga cikin baiwar da Allah ya yi maka. Duk da yake duk bai sa ka wa'ancan, wato bai mai da kai wa'ancan abubuwan ba. Domin idan ya mai da kai ice, sai dai a riƙa sarrafa ka, ba kai za ka yi tasirihi ba. Amma da ya sa ka ɗan adam, kai za ka sarrafa ice, kai za ka sare shi, kai za ka shuka shi, kai za ka faskara shi, kai za ka ƙona shi, duk kai ne za ka yi. Da bai sa ka dutse ba, shi ma dutse, kai za ka fasa shi, ba shi zai fasa ka ba, tun da ya yi ka ɗan adam, ka gani? Da haka wa'annan baiwa ce, bai yi ka dabba ba, da Ubangiji ya yi ka rago ko tunkiya ko akuya ko sa ko ragumi, kawai kamo ka ba a yanka ka, amma sai ya yi ka ɗan adam, kai ne za ka kamo ka yanka. To wannan kaɗai ya isa ka gode Ubangiji, kan ma ka yi tunanin wasu ni'imomi, domin ya ce wa in ta'uddu ni'matan lahi la tuhsuha, ka gani ko? To kawai ɗan adam ya tsaya yana tunani a kan kansa, a kan rayuwarsa, to kawai ya ishe shi ya ce kai Allah na gode maka. Gode wa Allah. To wannan fa in ka gode masa, godiyan nan da za ka yi Ubangiji wacce take godiya karɓaɓɓiya, ba godiya ta baki ba, tsantsan godiya, kamar yadda sufaye ma suke faɗa cewa godiya ga Ubangiji shine ka tsaya a inda ya tsaye da kai, ka bi umarninsa, ka hannu da hannunsa, shine godiya Allah. Abinda Allah ya ce ka yi, ka yi, abinda kuma Allah ya ce kar ka yi, ka nisance shi. To wannan shine ainihin godiya ga Allah, ba shikenan ka samu ni'ima, shikenan ka ce alhamdulillah ba, shikenan kuma ka tashi daga nan ka je ka sabu Ubangiji, to ba haka ake so ba. Kamar yadda malamai suke cewa soyayyen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya ga manzo Allah. Duk da wani malami yana cewa wato ita soyayya ita take sa a yi biyayya, ita kuma biyayya ita ce take kunna wutar soyayya. Domin ita biyayya, ita soyayya, in kana son mutum za ka bi shi. Shi yasa Shehul Islam Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu anhu yake cewa alamar kai na Allah ne idan ka shiga bautar Allah ka ji kana nishaɗi. Yace duk wanda yake in ya shiga ibada yana jin nishaɗi, to ya gode wa Allah, shi na Allah ne. Amma wanda za a ce kai za a yi ashe kai na gaji, ko sallah ta zo an isa, ya riƙa jin wata kasala, baya nishaɗi wajen ibada, yace to wannan ya kuka da kansa. In yana son kansa lafiya, to ya ƙoƙari ya canja, domin duk tasiri ne na zuciya. To shi yasa abubuwan wannan ɓangare suna da yawa, ‘yan uwa mu kiyaye sosai. Abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya mana na ni'imomi, shi da kansa ya ce ba za mu iya ƙididdige su ba, la tuhsuha. Saboda haka mu gode masa, Ubangiji Allah mun gode maka, kuma mu ta ƙoƙari wajen bin awamiru da kamewa ga nawahi. To shi ne tsantsan kuma godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala. To wannan ba haku ko? To kuma ya faɗar da ka, ya faɗakar da wato wafa, ya faɗakar da ɗan adam ala asari ko? Bi asari sanati, da gurabin aikinsa, wato duk abin da Ubangiji ya yi, Allah ya sa ya faɗakar da ɗan adam cewa ya ga wannan dalilin da aka yi wannan abin. Wa fi anfusikum afala tubsirun ko? Inna fi khalqis samawati ko? Wal ardi wakhtilafil layli wan nahar la'ayatin li'ulil albab. Akwai ayoyi ga mabuta hankali in sun dubi, ya Allah ya halicci sama, ya Allah ya halicci ƙasa, ya Allah ya halicci jirgin ruwa gindime mai gari guda, kuma ya ajiye shi akan teku bai nitse ba. Waye da wannan hikimar? Akwai wata hikima? Ba Allah ne ba? Kaga jirgin ruwa gari guda yana ɗaukar mutane dubunne da gidaje a kansa, kuma amma ga shi a kan ruwa bai nitse ba. Ba iko ne na Ubangiji ba? Ita to duk wannan suna nuna mudura ta Ubangiji, akwai ayoyi wanda suke nuna kan aikace-aikacen da Ubangiji yi. Shi ne yake cewa fi anfusikum afala tubsirun, ku duba ku kanku kanku rayuwar ku, ku duba yadda Allah ya yi ku. Kamar yadda wancan satin mun faɗa, ba da wata dabara ka aka yi ka ba, ko duk da muke ta godiya Allah ya yi mu mutane, ai ba shawara ya yi da mu ba, me kuke so a yi ku? Kawai wata fallala ce ta sa ya yi mu mutanen, ko kuma ya yi mu muke rayuwa, muke ƙaru. Dukkanin kowane ɗan adam da yake rayuwa da kowace halitta yana girma, kawai gani yake yana ƙaruwa, amma ba wani aiki yake yi na ya ƙara kansa ba. Hikima ce ta Ubangiji yake raya kai, ke ƙara ka, in kuma ka kai musta wanda zai kuma rage ka, sai ya riƙa rage ka kuma. Saboda haka duk wannan yana daga cikin abubuwan da Allah yake so wato mai tunani a kansu. Shi yasa ya ce bi an fusi kuma fa la tumsirun wa azara, ko to ya ɗau ya yanke wa ɗan adam hanzari a masa wato harshen manzanni. Ubangiji ya yanke wa ɗan adam hanzari, ba ka da wata hujja in an je lahira ka ce kai ba ka bauta Ubangiji ba, ba a'a. In dai an aiko manzo kuma manzon nan ya same ka, kasa ka riski zamanin wannan manzon, kuma da'awarsa ta riske ka, to ba ka da wani hujja. Allah ya yanke maka hanzari, dole ya zama ka bauta Ubangiji. Da ne aka yi zamanin fatara, amma tun daga bayyanar manzon Allah ba magana fatara, saboda shi ne annabin ƙarshen zamani. Kuma ko ina labarinsa ya kai, duk inda kake za ka ji labarin a musulunci. Yanzu musulunci ya karaɗe duniya, da ne sai a samu tsakanin annabi da annabi, kuma ko da yake daɗin ma a tsakanin fataran ma sai ka ga annabi akwai gun wanda aka aike shi. Akwai gun, yanzu ka kama annabi Isa ai gun Nasara aka aike shi, annabi Musa ai gun Bani Isra'ila aka aike shi, ko? To, akwai tana yi, dama ko ba a gani. To ai nan da yace an kunna mana nan. Yawa. Saboda haka duk ya yanke wa kowa hanzari, tunda ya aiko maka manzo kuma ya kawo maka saƙo. Domin yana cewa li Allah ya kuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Ko mutane ba su da wata hujja tunda manzo ya zo musu. Akwai bambanci tsakanin annabi da manzo. Shi manzo wanda ake ce masa rasulu shi ne wanda Allah ya sanar da shi ta wahayi, kuma ya aike shi ya ce je ya riskar, wanda shi ne manzo. Annabi kuma shi ne Allah ya sanar da shi, amma ba ce ya je wato ya kai saƙo wajen wani ba, amma Allah ya zaɓe shi kuma ya yi masa wahayi. Ko da yake mafi yawa ma'aikatan malamai suna cewa annabawa wahayinsu ko a mafarki ne ko a ilhama ne, amma dai Allah ya nemi musu wahayi, amma ba a yi musu izini su je su riskar da aike ba. Sannan kuma su kansu manzannin nan wanda Allah ya aiko, manzannin da Allah ya aiko, annabawa kamar yadda Al-Imam Yusuf Nabhani yake faɗa, ko mi'atun khamsatun wa ishiruna alfan, ko ba wannan baitin ba, ko ko da yake dai adadin sahabban manzo Allah shine adadin annabawa. Kamar yadda shi ma mai kifayatul alim yake kawowa da sauran masu sharhi suna cewa annabawa su 100,000 ne ko da su 100,000 da 24,000 su 100,000 da 24,000 manzanni kuma su 300 ne da 13 ko da 14 ko da 15 su kuma adadin su kenan shine ma kamar yadda malamai suke cewa yawancin annabawa ma sun mafi yawa a cikin wato ajami a cikin mai bayi wa'anda suke annabawa manzanni kai wanda suke wato wanda suka fito a larabawa ba su da yawa kamar yadda suka fito a cikin ajami kuma banu isra'ila suna da manzanni da yawa a cikin su a cikin banu isra'ila to bismillah to kuma bayan yayin wannan sai ya zabi wasu wanda ake ce musu ulul azmi min ar-rusuli a manzannin ma ya zabo su yace su ne a gaba kamar yadda malamai suke faɗa mutum biyar amma wasu kuma suna warewa suna cewa mutum hudu ne da annabi Nuhu da annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Isa aka ce ai da manzala suka ce manzala ya fi karfin ulul azmi manzala ya shugaban su ne gaba daya manzo Allah shi ma ulul azmi ne amma a matsayinsa na shugaban ulul azmi ba shine suke masa take ba suna cewa dan annabi Ibrahim dan annabi Adam amma da ta juya sai zama kuma baban su sai zama babansu to alkhiyaratu su manzannin nan zaɓaɓɓi ne zaɓaɓɓu ne min halƙihi daga halittarsa ai Allah ya zaɓe su a cikin halitta ya ba su wato manzanci ya ce su zo su kawo saƙo to mala'iku an dai samu wato manzannin nan gaba ɗayansu wanda Allah ya aiko baki ɗayansu to suna ƙarƙashin jagorancin duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugabansu shine shugaban dukkan wato manzanni dan wasu suna cewa manzanni ma sun fi mala'iku amma wato zance ƙarshen zance wanda babu wani wato tantama babu kaiwa da kawowa wanda ya fi kowa shine manzo Allah da halittar da Allah ya yi to ba wani halitta da ta kai manzo Allah kowaye to yana bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowaye ta imamu al-Busiri ko me yake cewa a baitin nan ai shi ba imamu Yusuf al-Labani ya ce walwaraya bara'u ko farkon baiti ya baiti farkon sai yake lifil awalin mujam'an ko kallahu walbaraya wara'u kamar yadda bahaushe yake cewa an yaga shari bai ce daga Allah sai kakanka to haka ne fauƙaka Allahu ya Rasulullah Allah ne kawai sama da kai amma duk wata halitta tana bayanka to haka abin yake dukkaninsu har su mala'ika Jibrilu mala'ika Mika'ilu Asrafilu Zira'ilu Ridwanu Maliku dukkaninsu manzo Allah ba wani wanda yake gaba da manzo Allah gun Allah shine gaba da kowa to fahada sai Allah ya shiryar da wanda man wafaqahu wanda ya masa gamdakatar fallihi da fallasa kaga ni falala ce ta ubangiji kaga ni wai ba wai dan yafi son ka bane a falala ce sai ka gode masa a masa wannan falala wa adalla man khazalahu go ya batar da wanda ya tabar shi ma bi adlihi wannan adalci ne na ubangiji adalci ne na ubangiji domin Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana da adalci, adali ne duk abin da ya halitta sa ce, ko me ya yi adalci, idan ya shirya da kai falala ce tasa ya maka wannan, in kuma ka taɓe ta kuma kuma wannan adalci da irin nasa. Kuma Ubangiji ya riga ya bayyana komai, inna hadainahu sabila imma shakiran ko imma kafurin, ya bayyana hanyoyi. Ko haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin wannan hanyoyin. Ko manzo Allah ya ce alhalalu bayyinun alharamu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun. Ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kawo addini tangaran, kuma ya faɗi ya ɓata yiki. Ko duk wanda ya zama da bai bi addini bai bi ɓatan, kaga wannan ya taɓar da kansa. Wanda kuma ya zama da ya bi addini, to Allah ya masa gamzakatar, ya bi shari'a. Kamar yadda mai hudubar da yake cewa, ko hudubar da ta mamaye Bello, ko da yake cewa menene yake cewa, wato Ubangiji ya yi bayanin haram, ya yi bayanin halal, ya yi bayanin masu wato abubuwa mushtabihai. To saboda haka kowanne ka ɗauka, to ka san mai ka shiga. In ka shiga wato abubuwan da yake mai rikici, to kai ka sa kanka. Waye sarar muminina, ya sauwaƙe wa muminai lillisira ga aikin ɗa'a, ya yi sare su su yi aikin ɗa'a. Domin taufiƙi ne da sauwaƙewa ce ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala, shi ne za su riƙa yin ɗa'a, su riƙa bin Ubangijinsu. Wa sharaha sudurahum, yi yalwata musu kuma sudurahum, wato ƙiranansu, ma'ana ya buɗe musu ƙirjinsu, ya yalwata ƙirjinsu, wato don su karɓi imani. Su karɓi imani, su karɓi wa'azi da ake, su karɓi duk abubuwa na alkhairi da ake ƙirjinsu ya riƙa karɓarsa. Fa amanu billahi, sai suka yi imani da Allah na iƙina, suna masu yin furci da alsinatin da harsunansu. Wato furci da alsunansu shi ne su kalmar shahada. Su kalmar shahada, ka gani? Kuma sannan su zama sun yi ikhlasi, mukhlisi ne, suna masu ikhlasi da zukatansu. Abinda suka faɗa a bakin nan, ba yake ba muke? To suna masu ikhlasi kuma wato da zukatansu, su yi ikhlasi, su tsarkake zuciyarsu, abinda za su yi su yi don Allah. Amilina, kuma amilina suna masu aiki da abinda wato manzanninsu suka zo musu da shi, da abinda kuma littattafan da manzannin suka zo da shi, kuma suna aiki da shi. Wata allamu, kuma suka nemi sanin na allamahu, kuma abinda ya sanar da su, abinda ma'ana Allah, su wato muminai suka nemi sanin wato abinda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sanar da su na daga imani a bisa ta hanyar su waɗannan manzannin da aka aiko, kuma suka tsaya inda Ubangiji ya iyakance gare su, ka ai kaza, to su tsaya a kan wannan kasi ɗin, ku yi kaza, to shi ke su tsaya su yi. Ta nan kaga ba a san abubuwan da suke wajibai, a san mandubai, a san wanda aka haramta, a san wanda yake makaruhi, kuma a san wanne ne aka tsaya, wanda ba a yi wani magana a kansa ba, irin wannan ake ci musu wannan mushi da hatu. Wasta garau, suka wadatu kuma suka isu da abin da Allah ya halatta musu. Amma me? To gabaran abin da wato ya haramta musu, ma'ana suka wadatu da abin da Allah ya basu, ya ce wannan halal ne, suka bar kuma abin da ya ce ba halal ba ne, suka wadatu da shi. To me ya saura lokacin? Basmala da hamdala da salati, ko an yi basmala, an yi hamdala, an yi salati, wanda Allah sallallahu alaihi wasallam a'anallahu wa iyyaka. Allah ya halicci iko, Allah ya halicci iko wato na yin aiki na gare mu, wa iyaka da kai, wannan yana magana ne da wato Abu Maharazar Tunis Abu Maharazar Tunis ko shi wato shi wato Ibn Abi Zain ko yana magana ne da Abu Maharazar Tunis za mu ji bayaninsa Allah ya shi ko gare mu iyaka da kai bisa kiyaye wato wadai ajiye ajiyansa wato abin da ya ba mu ajiya na halitta da ya halitta mana abubuwa da ya halitta mana hannu ya faɗa abin da zamu yi ya faɗa abin da ba za mu yi ba ya halitta mana kafa ya faɗi inda za mu je ya faɗi inda ba za mu je ba haka nan gani ya nuna mana me ya gaya mana me za mu kalla me ba za mu kalla ba baki ya gaya mana abin da za mu sha ya gaya mana wanda za mu to mu kokari mu kiyaye wa'annan wato gabobin kuma Allah ya ce muke mu abu su kiyaye abin da ya bamu ajiya min shara'ihi ne daga shari'o'in shari'o'insa ash-shara'i'u jam'i ne na shari'atu wa hiya al-ahkam shine hukunce hukunce eh wanda Allah ya yi ayi kaza a bar kaza to Allah ya ce muke mu wajen yin haka to kai a bamu harazar tunisi ka tambaye ni wato rubuta maka jumlatan wata jumla muktasaratan mai takaitaccen lafazi amma mai yawan ma'ana daga wajibin lamarin addini daga abinda harshe take furci da shi kamar wato kalmomin shahada da umarni da kyakkyawan aiki da nahayi da kuma hani ga gurin mummunan aiki da kuma abin da zukata suke kudure shi kamar imani da shi imani da zuci ake kudure shi da kuma abin da gabbai za su aikata shi kamar irin su sallah irin su azumi duk wannan gaba ce take yi da abin da yake saduwa bil wajibi da wajibi wato min zalika daga wannan min sunan daga sunnoni kaga wato kamar yadda mamma mai shari'a yake faɗa alwajibu wato wajibi shi ma yana da kashe-kashe irin nasa yana da wajibi ne wato kamar wato yake cewa walwajibu ahadu aqsamil ahkami shar'iyyati ɗaya ne daga hukunce-hukuncen shari'a wai guda biyar ɗin ne ko ga su nan dai ba sai mun shiga wannan sharhi ne na min sunan daga sunoni ko daga sunoni mu akadaha daga ababan karfafawarta da nafilfilinta wa raga'ibaha da kwadaita wato abun kwadaita wata kaga mu akad karfafa kaga irin su kaga kamar wuturi kaga karfa ne sallar wuturi ko nafilfili kaga kamar irin wato nafila qablal zuhuri wa ba'da zuhuri da qablal asri da ba'dal maghribi ka gani da ba'dal isha duk wannan nafilu ne wanda yake na alkhairi wa ra'ib hada abubuwan kudai ta wata kamar irin surakatan alfajr ko to duk akwai koyar da mu wannan wa shay inda wani abu da adabi daga lalabai minha daga cikin ta da jumloli na usulul fiqhi dai jumlolin usulul fiqi da fannoninsa fanni dinsa to ka tambaye ni duk maka wannan bayani bisa mazhabin Imam Malik dan Anas Allah ta'ala ya masa rahama da tafarkinsa ma'ama sahala dariqa tare da abinda wato ya sauƙaƙe wato ma ashkal abin da ya rikitar min zalika daga wannan wanda ya sauƙaƙe tafarkin ya duk za a san wannan wato daga tafsirin matabbata a cikin ilimi ka gani aka ce kamar Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Mas'ud guda uku nan matabbata ne a cikin sanin Alkur'ani da bayanin wato masu fiqhu da sunan sahabban Imam Malik irin su dan Qasim irin su Ashabu irin su Abul Hakami ga sunan dai Imam Malik tafsirin ta'lim zalika lil wildan saboda abinda kai kwaɗayi fiye a cikinsa na sanar da zalika wannan lilwildani ga ƙananan yara. To nan malam ya ce lilwildani, to fa ba wai maza kawai ake nufi ba, habbana tuma duk sun shiga ciki. Kuma ta galibi ko a ƙa'idar larabci idan maza da mata ne, to in kai sai ka faɗi jam'in maza har su ma matan sun shiga ƙarƙashin mazan. Kamar yadda kake sanar da su harfan Alƙur'ani, ma'ana ka sanar da su waɗannan hukunce-hukunce da abubuwan da za su wato ƙudurce da abubuwan da za su bauta wa Ubangijinsu, kamar yadda kake sanar da su Ƙur'ani. Don an rawaito cewa dukkan littattafan nan da ake karanta ibada a da can a allo ake rubuta ake haddacewa, kamar yadda muka samu labari cewa zamanin bayan sarga idan an zo karatu, wato shi kansa littafin karatun ba yawa ne da shi a hannun mutane ba, wannan an zo karatu a nan zai samu takarda ɗaya sai ya tafi da ita gida sai ya rubuce ta, gobe sai ya dawo da mai wannan takardar sannan sai ya karɓi wata, tunda babu littattafan ba su yalwata ba a hannun mutane. An ce wata rana wato shi mai hula Allah ya ƙara masa yadda waje makaranta sai wa ana za a yi karatun mota sai ya karɓi takarda ɗaya daga cikin takardun da yake karɓa yake rubutuwa ya dawo da su. To galibi idan ya karɓi takardar kan ya je gida sai ya haddace ta, idan ya haddace ta ya je gida to sai ya rubuta ta da ka, in ya rubuta ta da ka sai ya duba ya ga ta yi daidai da wacce ya karɓa. To idan ba ta daidai ba sai ya gyara, in ta yi daidai shi kenan. To wata an ce ya karɓo ya taho, yana tahowa yana kan hanya, an ce wajen kafin ya koyi wajen gidan sarki bai sani ba har ya zo takobi har ya zo kai kududdufi, shi kenan yana karatun sai ya faɗa kududdufi bai sani ba, saboda karatun yake ta yi hanya yana ƙoƙari ya haddace kan ya zo gida. Yanzu akwai ɗalibi mai haka? Ai babu ɗalibi mai haka, saboda karatun yana ransu kuma suna yin karatun don Allah da ikhlasi suka yi karatun. Dala idan mu tsaya ne karatun ya isa zuwa. To mu je don wato fahimta addinin Allah ya riga ya zuwa ga zukatansu da kuma shari'o'in Ubangiji. A'a, to a yanzu za ka ɗauka kamar baya ma turja lahum barakatuhu, abinda ake ƙauna albarkarsa lahum gare su, wato badu lahum aqibatuhu kuma ake yabon ƙarshensu lahum gare su, liyasbiqa, don ya riga ya ila ƙulubihim, zuwa ga zukatansu, min fahimi dinillahi, daga fahimta addinin Allah wa shara'i da shari'o'insa. Ya isa.